Manunia. Gabar ta ajibin tabkata baibayin tattar tarin tilun kurkun da Bola Ahmed Tinubu wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa duk ko yake alaka shi da fara shugaban kasa da jam'iyyar APC ta kwabe
da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawon Allah nan ya sutane su
sai kuma masu fashin baki kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manyan kalubalen da za su iya hana Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe
idan gaske ne cewa fada shugaban kasa bata tare da shi shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta fitar shugaban kasa to kalubalen sa babba kenan yanzu
su kuwa gaggan jam'iyyar PDP sun suka sunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takata kan shugaban kasa a PDP da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sullube
abin da yake sa su su tabbata shine da cewa abin da aka masa nan bai maka akan cin mutunci ba to kuma nan muna zazzagewa masu fa'idar da kuma kwano shine Najeriya ce kalkilin mu Najeriya bai kama
da kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar dirawar junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na kara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar kasar ta riga ta fararrade
idan demokradiyya an tsora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wanda talakan Najeriya zai zamanto ya fita daga wannan danyi da yake ba
wadannan fasassaban sassako sassana miliyan da za ku da cikin wannan shiri ne na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin yan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe-zaɓe shiri na 69 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓa-raɓe me yiwa kuma rushe raɓa-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida yace an ga abin al'ajabi a lokacin zaɓen fidda gwanin jam'iyyar APC lokacin da abubuwa suka rintsabe
in ka kalli sigar yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi barambara tsakanin fada shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukkan suka fito suka nuna ba sa goyen bayan wannan bawan Allah Tinubu amma kuma Kadiba da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista yazo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah ya sutane su ya gwada musu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da wanda za
ana magana ai shi ma kudi ya nuna kila da an tsaya an yi zubeban ƙarya ba kudi zai shiga mamaki to ya kai gwamnati kudi kila ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kudin ba
alhaji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kudi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya hada su gaba ɗaya ya nuna masa yafi karfin su ya masa zigidar
amma ba ganin dan dai shi wasu sun jajjanye mai ne su ma da sun yi wa'anda suka yi takarar duk sun janye mutum ɗaya shi ma da ya sha mamaki
ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar mutum ɗaya bayan da za su yi da shi yanzu aka hada ƙuri'ar da suka samu duka ƴan takarar nan gaba ɗaya ba su kai rabin ƙuri'un da ya samu ba ta yana iska da shi
to kana hangwa jam'iyyar APC nasara kenan
a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa hada kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su ta mamaki wurin al'umma
to sai dai kuma duk da irin wannan tagomashi da Tinubu ya tattara wajen wannan zabe malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce ya kamata Tinubu ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntube
nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagariman nasara ce tafiyar siyasa musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara kuma wanda ba shi da mukami hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke siyasar Najeriya musamman yan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yarda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to unko Tinubu ya dauko wanda ba musulmi ba mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin kuma cewa ƙuri'u da yawa na Aliyu ba za su zo masa ba, ba manta ba shi kanshi Tinubu matarsa pastor ce mai wa'azi a coci. Kalubale na biyu shine shekaru da suka cimma Tinubu da alamar rashin lafiya da ya nuna amma wannan taro da aka gama. Abu na uku shine akwai ra'ayin da ake tayewa Tinubu ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane na maganar cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci kuma ya gina dukiya kicin da ya rinka rike gwamnoninsa a makogaro sai sun masa abin da suke so wanda ba ma a kasar Lagos ba kawai ana tunanin kusan duk kasashen Yarbawa. To himmin kuma kalubale a gare shi yanzu shine idan gaskiya ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi, shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta fitar shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu? To wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurinsa wanda yanzu tunda ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su sannan nasara za ta iya zuwa masa.
Ashe dai duk da kammala zaben fitar gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zabe na gaskiya, har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan da aka kwakula ta biyu su tayayyade. Saboda tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami da ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC, saboda haka dole ne su yi jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkaɓe.
Ba ta da PDP nan abin da ya fito ya fi ƙarfin mutunta. Duk wanda ke dan PDP a da tabbasa aka zo aka fito mutum daya, kuma wanda ya gani ma zai rima shi kansa wuke ya fito ce shi fa ya da cin zaɓen da ake yin hagga Allah an sha kan ƙa'ida an sha kan daidai kuma an sha kan ƙiriƙiri. To tun da kenan ko tun da yin zaɓen da yake hagga Allah akan ƙa'idar jam'iyya akan dokokinta akan daidai, to sulhu mai sauki ne.
Sai ba an ci masulhun kenan
sai mu abin shine ai shine ai sulhu ana sa amma ba shine kaje cewa abin da yake sa sulhu zai tabbata shine da cewa abin da ake maka nan bai maka akan cin mutunci ba ko kama kariya ko kashi ba. So kuma nan muna zazzagaya ma sulhu alhamdulillah, kuma saboda cewa dukkan dan PDP a Najeriya kwanu shine Najeriya ce abdullahi Najeriya bai kallo, so duk wani takar mai fadi bai musa sai sai ta cewa eh shi fa akan Najeriya zai in kome
wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wace ku takarar mataimakin shugaban kasa.
Wato ka gane cewa bayan mulkin APC shekarar ta bada ne yazo da mulkin shugaban Buhari da yadda jama'a na Najeriya ne na farka ba, wato ba a magana cewa musifar yanzu a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishin azaba shi zai cewa ba mutum kwa ɗaya Najeriya zai ce zai magana ubban wannan mutum babu shi domin kowa da kai na fargaba ta meye makon 2023 dole ma mu taro mu haɗa kan matsayin wato gayya mu dora mutum saboda haka kowa da kai zai kawo irin ra'ayinsa zai kawo gudun masa sannan wajen tacewa wa za a samu maransa baya a gehen zami abin da yake saboda ƙasa da Najeriya da zaman lafiya don mu gani shi ne yanzu ba a tanin wani mutum sai ita me zami aka magana ƙasa nan da baki ɗaya domin ta cikin garari.
A daidai lokacin da jam'iyyar UK mika sunayen waɗanda suka zakulo a gaban fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zaɓe, ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Ɗanke ya ce dole a tuna wa talakawa tarin matsalolin da ke gabansu game da wannan zaɓe jaɓe-jaɓe.
Idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adali ba, idan har yanzu ya zamanto cewa gwamnati ba ta ba da damar a yi abin da ake kira demokaradiyya, shi fa roman demokaradiyyar nan wallahi ba zai samu ba. Muddin ba mu bi tsari na demokaradiyya ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani, za a yi demokaradiyya a bar mutane su zaɓi waɗanda suke ganin adalai ne, su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai ba ne. Idan demokaradiyya an ɗora ta yanzu a kan iya shagalinka iya kuɗinka, idan an maida demokaradiyya ta zamanto cewa waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a jihunsu ya yi girma su ne za su zama shugabanni ko da yaushe, ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan Najeriya zai zamanto ya yi amfani da ita ya fita daga wannan ɗanyi da yake ba wannan su magana gaskiya.
To duka iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya domin dama kowane mako muna da lokacin da aka keɓe. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fasuna ƙara ƙarewa ne kullum kwana, duk da ke wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagubi, domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman da ke hannun waɗanda aka rantsar a watan Mayu shekarar 2019 sun luɓe. Kuma a madadin dukkanin wanda suka saba taimakawa wajen tabbatar da tattaro wannan murya da kuka ji a cikin wannan shiri, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalindar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri babu rafka tintibi. Ni Isa Lord Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na
manuniya.